Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60, 25 da kuma 19. Abinnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iso ramma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraronmu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraronmu barkanku da dare da fatan kun wuni lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Amina Buhari Auna muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa al'ummomin Biram da Fulani a ƙaramar hukumar Barikin Ladi da ke jiha Filato sun cimma wata yarjejeniyar zaman lafiya.
Wannan zaman yana da cikin zaman da muke ga zaman lafiya za ta dawama.
Sannan kamar yadda kuka ji a shirye-shiryenmu na baya, a yau ne aka fara sauraron ƙarar da aka shigar akan babban alƙalin Najeriya mai shari'a Walter Onogin, inda za ku ji irin fashin baƙin da masana shari'a ke yi kan wannan batu.
Hukunci shi ne ita dama kaga hukuncinta ko ta ce ya sauka daga makamansa, ya dawo rudiƙe da wani kuɗi idan kuɗin ana ganin bai halatta ya rike su ba, ko kuma ta ja masa kunne ta ce bar kujera. Wannan shi ne abin da za ta yi.
To yau kan wannan shari'a da ake yi babban jojin na Najeriya muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafi da labaran wasanni, amma da farko bari mu fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada wa shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan mahimmancin kaucewa duk wani matakin muskuna makurdawa bayan janyewar sojojin Amurka daga Syria, a cewar Fadar White House. A wata hirar wayar tarho yau Litinin, Fadar White House ta ce Trump ya bayyana niyyarsa ta dakile abubuwan da suka kalubalanci harkokin tsaro na Turkiyya ta arewa maso gabashin Syria. Trump ya gargadi kasar Turkiyya cewa tattalin arziki zai durkushe muddin ta kuskura ta kai hari kan Kurdawa bayan janyewar sojojin Amurka a Syria. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da rahotanni da ke nuna cewa shi dan koren Rasha ne da shugaban kasar Vladimir Putin, ko kuma yana boye yadda ta kaya a tattaunawar bayan fage da suka yi da shugaban na Rasha a haduwarsu da ya kai so biyar, ciki har da wadda suka yi a watan Yuli a Helsinki. Da ma'aikaciyar kafar yada labarai ta Fox News, Janine Pirro, ta tambaye shi ko a halin yanzu yana aiki ma Rasha ko kuma ya taba yi a baya. Sai Trump ya ce, ina jin ba a taba yi mani tambaya kan abu mai bada haushi kamar haka ba. Shugaban Amurka ya ce, idan kuka tambayi mutanen Rasha, za ku san cewa babu wanda ya taba takura Rasha kamar ni, wataƙila ma a duk cikin shugabannin da aka taba yi, musamman ma shugabanni 3-4 da suka gabata a wannan marar. Kai babu wanda ya matsa lamba ma Rasha kamar ni ta kowace fuska. Yau Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya da niyyar kafa dokar ta ɓaci, akalla a halin yanzu, don ya samu damar gina katanga kan iyakar Amurka da Mexico. Yana dai neman 'yan Democrat su amince da gina katangar. Wannan abu mai sauki ne, Trump ya gaya wa manema labarai a Fadar White House kafin ya tafi wani taron manoma a jihar New Orleans. Trump ya kara da cewa 'yan Democrat ke hana biyan albashin jama'a. Ma'aikatan gwamnatin tarayya wajen 800,000 ne ke aiki ba albashi. Wasu ma ba sa aikin tunda aka rufe wasu ma'aikatan gwamnati tun kwanaki 24 da suka wuce. Trump ya yi watsi da kiran da wani magoyin bayansa a majalisar dattawa Lindsey Graham ya yi na cewa a kawo ƙarshen wani rufe wasu ma'aikatan gwamnati, wanda shi ne mafi tsawo a tarihin Amurka. Ya ce Trump ya buɗe ma'aikatan gwamnatin na sati 3 a lokacin sai ya tattauna da shugabannin Democrats a kan katangar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Magajin birnin Dansk na kasar Poland, Pavel Adamowicz, ya mutu sanadiyar ciwukan da ya ji bayan caka masa wuka da aka yi ranar Lahadi a cewar jami'an kasar. Adamowicz, wanda aka caka ma wuka yayin da yake jawabi gaban jama'a a wani taron harkokin jin kai da yammacin jiya Lahadi, an masa tiyata na tsawon sa'o'i saboda yankar da aka masa. Wanda ya yi wannan aika-aikar wani ɗan shekaru 25 da 7 ne da haihuwa mai suna Adamowicz. Ya yi ikirarin cewa an jefa shi kurkuru ba tare da ya aikata laifi ba a ƙarƙashin gwamnatin da ta gabata ta jam'iyyar CPP. Don haka ya caka ma magajin garin wuka. Adamowicz dai ya taɓa zama ɗan jam'iyyar ta CPP.
A gaida Amina Buhari auna wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, al'ummomin Birom da na Fulani a yankin karamar hukumar Barikin Ladi da ke jihar Plateau sun cimma wata matsaya ta zaman lafiya a wani taro da suka yi a yau. Bangarorin biyu sun jima suna zaman doya da manja a tsakaninsu, lamarin da kan kai ga har-haren da ke salwantar da rayuka da dimbin dukiyoyi. Daga Jos, ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana.
Injiniya Jack Dung shine shugaban kungiyar cigaban al'ummar Birom a yankin Fan, ya yi tsokaci kan abin da suka tattauna a taron.
Abin muka tattauna yau shine ya isa. Bangaren Birom sun gaji. Bangare Fulani sun gaji. Sun ce to a ƙarshen ta ma me riba wannan fadan? So ko masu sada makami da kuma baraye su ne da riba. Mu kuma mun rasa zaman lafiya mu, mu kuma rasa dukiya mu. Manoma ba zai iya yi noma ba. Mai kiwo ba zai iya yi kiwo ba. Mai amfani muka duba shi ba amfani. Amfani da zamu samu yanzu shine zaman lafiya.
Shima Muhammad Adam Muhammad, director na kungiyar Meti Allah a jihar Plateau, yace taron ya cimma burin yin sa.
Ba wannan ne farkon zaman mu ba, amma tunda muna da hankali da wayo mun lura cewa duk cikin zaman makin da ake yi, wannan zaman yana da cikin zaman da muke ga zaman lafiya za ta dawama. Domin kin gana maganan Fulani ne na Rob da Birom ne na Fan, iya su kawai aka zauna da su, kuma ba wanda ya nuna kaman da cewa a wane ana cakulan juna. Kowa ya lura cewa kowa yana da kuskure, kuma kowa ya lura cewa ba riba bane. Iyo ba a sace saniya ba, ai ba wani damuwa. Iyo ba doki shanu aka je aka sa a gonan manomi ba, ba damuwa.
Komandan rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau, Manjo General Augustine Agundu, wanda tun farko ya huduba wa mahalarta taron na bukatar su nemi hanyoyin da su da kansu za su zauna lafiya da junansu, kasancewar su ke fadawa matsala da takaici da azaba. Ya kuma hore su da su yi la'akari da rayuwar 'ya'yansu a nan gaba.
Wallahi na ji dadi da zaman mu na yau, na san cewa zaman lafiya ya zo, duka mun yada. Komai a hannunmu ne yake, amma insha Allah komai ya yi daidai yanzu. Su sarakuna aikin su ne, su fitar mu da wanda ba su da kyau a cikin duniya, mu ma mun san da za mu yi.
Taron ya samu halartar sarakunan gargajiya da arɗoɗi da shugabannin ƙungiyoyi na mata da matasa daga ɓangarorin Fulani da Birom. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To, kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin, a yau ne aka fara sauraron karar da aka shigar akan alƙalin Najeriya, wato mai shari'a Walter Onogen, a wata kotu da ke Abuja. Ana zargin Onogen ne da laifin ƙin bayyana cikakkun kadarorinsa a lokacin da ya hau mukamin babban jojin na Najeriya, lamarin da ya janyo cece-kuce a ƙasar. A ƙarshen fashin bakin da Dr. Nasir Adamu Aliyu ya fara mana a shirinmu na rana, wanda lauya ne mai zaman kansa a Kano kuma malami a tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayelo, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari ya dora da wannan tabbayar da ya masa a tattaunawar su.
Baka ganin kamar lauyoyi da suke misali tuhumarsa din kamar ba su dauko layin da ita doka ta tanadi ba, tunda gashi tun daga karan farko an ma samu tasgaro na cewa ba a bi ka'idar da doka ta shimfiɗa ba.
Eto, kana iya cewa dan haka, amma kuma sun kasa kusan ba haka bane. Na ɗaya, abu na farko shi ne ko ta kan la'akari da cewa idan baka san da takarda ba ya aka zo kotu. ya zo da lauyi guda a wurin 47 kuma shi ma'aikacin kotu ya tashi a kotu an tambaye shi kai yaya ka kai takarda ya ce na kai amma shi babban jojin sai ya ce wa mataimakinsa na musamman ya karba kuma shi ne ya karba to kaga wannan zaka dauka amma tun da irin nasa kaman ba zai zo ya musa ba to amma kan harka ce ta shari'a yana da haƙƙi yana da dama kuma ya bi wannan abu to amma kaga matsalar da yake ciki shine sashi na 396 na ita dokar da take gudanar da shari'u na laifi wato ACJ wanda take cewa AGJA abin take nuna shine duk sa'ilin da mutum aka tome shi a gaban kotu da laifi makamancin wannan to idan yana da suka kamar yanda suka kawo suka yanzu to ba kotu ba za ta saurari sukan nan ba sai ya zo gaban kotu ya ce na yi laifin nan ko kuma ban yi laifin ba in ya zo sai a ji sukan sa to zo da aka ka gane wato abubuwan shari'a da yanzu gaskiya za mu ga yanda zai kasance
kenan dole dai sai babban joji ya bayyana a zauren kotu cassana za a yi ci gaba
gaskiya in dai za a bi abinda doka ta ce kamar ka duba sashi na 396 na ACJA cewa ta yi idan wanda ake tuhuma yana da suka ta ce ya zo gaban kotu na daya ya ce na yi laifi ko bai da shi ai kira pli idan yayi wannan ta ce to shikenan sai a hada da sukansa da sauraron shari'a a markade su gaba daya ayi in an gama sai alkali ya ce na yadda ba hurumi sai aka je ka ko kuma da hurumi sai aka ga hukuncin ka
yanzu idan waɗancan laifuffuka da ake tuhumar shi babban joji Onegin da aikatawa sun tabbata ko kuma wato sun tabbata a gaban kotu menene sakamako me zai biyo baya
wato kaga ka duba dama duk ya saba kafi kashi na 15 sakin layi na biyu ina ganin sa'annan kuma kashi na 23 na ita dokar ya fada hukunci hukunci shine ita ma kaga hukuncin ta ko ta ci ya sauka daga makamansa ya dawo dukin da wani kudi idan kudin ana ganin bai halatta ya rike su ba ko kuma ta ja masa kunni ta ce bar kujera wannan shi da abin da za ta yi
akwai batu da cewa dama ya kamata ya saukar kan kujerarsa kafin a fara wannan shari'a shi ma akan layin dokoki yake ko kuma wani ra'ayi ne na masu ganin cewa ya cancanta kawai ya sauka
wannan shi ne doka wato doka ta tsarin dan adam da aka kafata duk wanda lissafa namu da na kirista da na musulmi mun kafata cewa sai ba mutumin da zai kasance shine alkali abin da ya shafe shi shine muke fita nemo Judas in kausasuwa no one should be a judge of his own cause so mafi adalci shine na daya tunda shine shugaban alkali gaba daya na kasar nan ba yanda za a yi adalci a ce yana shugaba shi yake lura da ci gaban su da hukunta su sannan kuma shi yake zama a hukumar sannan a cikin hukumar ina ganin kamar mutum 60 ne da ko uku ne na manta yawan su a ciki kusan kashi 78 yake zabar su to kana ganin za a yi wani abu bai za ku da ba a ce kuma ayi kaga ba za a yi adalci
Dr. Nasir Adamu Aliyu kenan lawyer mai zaman kansa a Kano kuma malami a tsangayar nazarin aikin lawyer ta Jami'ar Bayero. To yakan wannan shari'a da ake babban jojin na Najeriya muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Ya kuke kallon wannan lamari kafin mu bude layukan mu saurari wannan waka.
Da zambanci a junanmu mu hada kai mu daina fada na addini ko na siyasa Najeriya kasa daya uwa daya uba daya da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya Nigeria kasa daya uwa daya uba daya Kada kai mu bar kabilanci da bambanci Nigeria kasa daya uwa daya uba daya Ya Hausa da Yarba da Ibo a Nigeria Nigeria kasa daya uwa daya uba daya
mu daina fada na addini ko na siyasa a Najeriya kasa daya uwa daya uba daya idan kana fata ko in kana buƙata
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655 madalla na tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC yanzu agogo anan na cewa karfe 4 na yamma ne saura minti 14 kiran mu na farko daga jihar Adamawa wani ne akan layi
Mala Abdullahi ne wanda aka sani da Ustaz Mai Faci da ke bakin tashar Jamhuri
to muna jin ka Mala Abdullahi
akan me ake tattauna
yau muna magana kan batun fara ƙara da aka yi ko kuma shari'a dangane da babban jojin Najeriya wato mai shari'a Walter Onogin me zaka ce dangane da cewa an fara tuhuma ko kuma cajin wani babban mai mukami a gwamnatin Najeriya kamar wannan
to alhamdulillah wannan abun mudi yayi mana daɗi sai saboda wannan abu yana nuna mana cewar ba wanda yafi karfin doka a Najeriya kuma muddin idan ba wai ana tabo irin waɗannan manya ba a Najeriya to fa su waɗanda suke cutar da mutane ko kuma suke shiga zarafinsu ko kuma suke shiga haƙƙin jama'a za su ga kaman cewar sun fi ƙarfin doka to amma sai aka ɗauko mai dokan yau aka zo aka nafarjar da shi to kaga cewar dole su ma za su yi takatsantsan su ɗan koma baya da duk wani abubuwan da suke
tubar lamgudi Malam Abdullahi zamu je jihar Kaduna wane ne akan layi
assalamu alaikum Rabiu mai manja da kan wado kan lere
yawa to muna jin kamalar Rabiu
to a gaskiya ni ma ina goyon bayan irin wannan domin da irin su ba za su tabu ba kuma ga nashin gaskiya iri-iri saboda shari'a ba kana da gata ba da a Najeriya ba kai sabu ko kana da gaskiya an kai kotu sai an danne ka to kaga shi kanshi kashin za an gurfanar da shi to kaga wannan ya nuna cewa wannan ne daga cikin muna fata za a ci gaba da zakulo mai laifi ko shi wane ne a hukunta shi a Najeriya don Najeriya ta gyaru Allah samu dace Allah samu sa'a salamu alaikum Rabiu mai manja da kan wado kan dare
to malalla a malam Rabiu muna jihar ta Kaduna har yanzu wane ne akan layi
dalle shi ko tana daga nan Kaduna
yawo to muna jin ka
gaskiya wannan abin ni ba burge a ci
Mhm.
Dan Allah wannan ana dai su Allah ta dai ne kawai. Dan Allah don suke shi ba haƙi ajin doka. Ko to sun take da suke da ajin ya gidi. Ko kuma like irin wannan cewa wannan siyasa ce kawai. Ana gani kamar ba zai goyi ban gwamnati ba. Sakain Allah gaskiya magana ce nan. Ana gani shi ba zai goyi ban wanda a shirin siyasa ne da zuwa ba. Shi sa kawai ake wannan abu amma gaskiya sakain da Allah wannan bai burge ba. Shi kan shi ba haƙi ajin doka. Ko da haka Allah zai bi doka ta shi ba dole kowanne a sai bi doka. Amma ita gwamnati ba ta bin doka. Ya ya za a ce gwamnati wani wani ya bi doka. Na gode Bello Sokoto daga nan Kaduna, na gode.
To muna da godiya Malam Bello Sokoto muna jihar ta Kaduna har ila yau dai. Wane ne akan layi?
Ilu sa Abubakar Saminaka.
Yau muna
jin ka son masara Saminaka Kaduna State.
To muna jin ka Malam Inusa.
Gaskiya muna farin ciki da murna sosai da irin wannan al'amari da shugaban kasar Najeriya ya sa ana yi mana akan manyan kasan nan.
Muna
idan ba ana taɓa manya irin waɗannan ba mu ma ba za mu san cewa akwai shugabanci a kasan ba.
Amma Malam Inusa wasu na da ra'ayin cewa abin yana da kaman burbushi ko kuma ƙanshin siyasa a ciki. Me zaka ce dangane da masu irin waɗannan ra'ayi?
Magana na gaskiya babu maganar siyasa cikin wannan sai dai idan mutum zai sa rashin tsoron Allah a zuciyarsa ya kawo maganar siyasa.
To madalla mun gode Malam Inusa a Kaduna, za mu tsallaka can zuwa kudu maso gabashin Najeriya, jihar Anambra. Wane ne kan layi?
To
na Anambra kana tare da mu?
Yaro daga Barka. Ina tare da
ku. Yawa, to muna jin ka Alhaji Yaro.
Ne daga Barka Uguwa ba.
To
Idan a gaskiya wannan magana na haƙƙi a kan shi shugaban kotun nan alƙalin ƙasa, ya kamata tabbas gaskiya ne, ta nan gaskiya ne, shi ya je ya gabatar da kansa kan lallai, eh gaskiya ne ba haka ba da siyasa.
Kana tare da mu Alhaji Yaro?
Ina tare da ku.
Yawa, to muna jin ka.
Ya zai gabatar da kansa a kotun ɗin, sai faɗa ma duniya in ba da gaske ba ne.
To mun gode a Alhaji Yaro. Za mu ji can jihar Yobe, wane ne akan layi?
Kana tare da
na Yobe, kana jin mu?
Ina jin ku.
Sai ka dan ɗaga murya kaɗan, da ƙyar nake jin ka. Na Yobe, kana jin mu?
Yau wato
yanzu nake jin ka. Da muke magana?
Ina kuna magana da Audu Barkono daga jihar Yobe cikin Nasarawa.
To muna jin ka Malam Audu.
To ni dai abin da zan ce a game da wannan abun, haka yana da kyau domin a ringa bincikan manya, saboda in ba bincike su ba kaga mu kanmu ba za mu san abin da yake tafiya ba. Na gode, ina kiran ku daga jihar Yobe.
To mune da godiya a Malam Audu mai Barkono. Za mu je jihar Jigawa, wane ne akan layi? Yawa, to muna jin ka Malam Musa, amma kai ma kamar sai kana ɗaga murya kadan, da ƙyar nake jin ka kai ma. Yawa.
Ai, irin wannan kun ne kamata a ce an yi wa irin wannan alƙalin haka.
Muna ji.
Shi suke kawo baba Buhari. Garnaki a harkar yaki da cin hanci da rayuwa. Idan aka yi haka, to za a tauna kafuwa su na dan a yata jiso, ya kamata gurfa na bishiyar da wuko.
To masu cewa fa abin na da alaka da siyasa fa, lura da cewa an tunkari zaben 2019.
Mun an doda kan masu zuwa su kafa rubu na harkar zaben, in ba a fara da dokar da su haka a kaba.
To muna godiya a na Jigawa, za mu je jihar Niger, wane ne akan layi?
Ibrahim ne yake hula a garin Akinba.
To muna jin kamar Ibrahim.
To ni ra'ayina a yau game da ainihin wannan madakala da ke faruwa, to tukan tsoro a ɗaya alƙali ne, amma kuma saɓanin haka kuma munin Najeriya.
Saboda
almunan Najeriya ne kaɗai a duk duniya ƙasa take kasancewa, haga mutum ya laifi fiye da abin da ya yi, kuma ba za a hukunta shi ba. Don saboda yanzu ka dubi tarin nauyin da suka taru a kan mutum ɗaya, sun goyi bayan abin da ya yi na rashin gaskiya, babu wanda ya fi hukunta shi.
Amma ai, ba a tabbatar da cewa ya an same shi da laifi ba, ana kan shari'a ne. A yau ma aka fara kenan.
To ai, duk da haka su bari ai bincike, idan an gano yana da laifi an hukunta shi, in bai da laifi kuma sai a sallame shi.
To madalla, muna godiya Malam Ibrahim daga jihar Niger, kuma da waya kama kawo daukan wayoyin naku, muna godiya kwarai da gaske. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Labaran wasanni.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadon mu duku a shirin labaran wasannin wannan Litinin, wanda yau zai fara daga kasar Ingila, inda muke da rahoton da ke cewa kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace ta shiga rukunin kasashe, ko kuma in ce kungiyoyi kamar guda shida, wanda suke fadin su kama captain din Najeriya, to John Obi Mikel, domin ya zama dan kwallon su. Shi dai Obi Mikel, wanda tsohon dan kwallo ne na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea, yanzu ana iya samun shi a dauke shi sabon aiki, domin tun farkon wannan wata ya bar kungiyar da yake bugawa ta kasar China, wacce ake kira Tianjin Teda. Kuma kamar da muke ko bayan ita Crystal Palace, akwai kungiyoyi guda biyar na Premier League da suke son su samu shi musu aiki. Shi dai Mikel Obi, wanda dan shekaru 31 ne yanzu, da ya so da tuni ya je ya buga kungiyar kwallon kafa ta Fenerbahce da kuma wasu kungiyoyi da ke karkashin rukunin MLS. To amma aka ce abin da ya nema, wato hujjar da ya gita na irin albashin da yake bukata, ya tsorata su sai suka yi gaba abin su. shi dai Mikelobi yana da kwarewa da ya tara sosai bayan da ya share shekaru 10 yana buga kungiyar kwallon kafa ta Chelsea kafin ya koma China ya buga musu kwallo daga watan Janairu shekarar da ta gabata. Ka tuna wani gogaggen coach da ake kira Clemens Westhoff, wannan tsohon coachin Najeriya ne wanda yanzu shekarun sa na haihuwa 78 ne, wanda ko bayan Najeriya ya taba zama coach na kasar Zimbabwe na wani dan kankanin lokaci. To yanzu su kafofin watsa labarai sun ba da rahotannin cewa Clemens Westhoff yana kwadan ya sake koma Zimbabwe domin ya bugawa ko kuma ya coachin wata sabuwar kungiyar kwallon kafa da aka fito da ake kira wacce ake kira Tel 1. Yanzu shekaru 18 kenan da Clemens Westhoff ya bar Zimbabwe, amma bisa ga duka alamu ya kwadan koma wannan kasar da ke can kudancin Afirka. A halin yanzu kuma ita kasar ta Afirka ta Kudu tana cikin juyayin asarar da ta yi na gogaggen dan kwallon ta wato Phil Musonga, wanda captain din yan Afirka ta Kudu din Lucas Radebe ya ce babba asara ce rashin da aka yi nashi. A ranar Lahadin da ta gabata ne dai Musonga ya bar duniyar nan bayan ya jima yana rashin lafiya, kuma ana dauka cewa tunda kungiyar Bafana ta Afirka ta Kudu take nan ba ta ba samun gogaggen tauraron dan kwallo irin sa ba. Shi dai Musonga shi da Radebe sun taba bugawa kungiyar kwallon kafa ta Leeds United daga shekarar 1994 har zuwa 1996, ha kuma sun buga kungiyoyi daban-daban na duniya da suka hada da St Gallen ta Switzerland da kuma kungiyoyin kasar Italia da suka hada da Mabari. Shi dai Musonga ya fara buga Afirka ta Kudu ne a shekarar 1992 a kwallon ta farko da ta yi cikin bayan da aka bata ta shiga gasar cin kofin Afirka a karon farko bayan da aka zo ƙarshen akidar na tawari launin fata da ƙasa ta yi fama da ita. Jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan, mu ba ku lafiya.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya jaddadawa shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan mahimmancin kaucewa duk wani matakin musgunawa Kurdawa bayan janyewar sojojin Amurka daga Syria, a cewar Fadar White House. A wata hirar wayar tarho yau Litinin, Fadar White House ta ce Trump ya bayyana niyyarsa ta dakile abubuwan da suka kalubalanci harkokin tsaro na Turkiyya ta arewa maso gabashin Syria. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da rahotanni da ke nuna cewa shi dan koren Rasha ne da shugaban kasar Vladimir Putin, ko kuma yana boye yadda ta kaya a tattaunawar bayan fage da suka yi da shugaban na Rasha a haduwarsu da ya kai sau biyar, ciki har da wadda suka yi a watan Yuli a Helsinki. Da ma'aikaciyar kafar labarai ta Fox News Janine Pirro ta tambaye shi ko a halin yanzu yana aiki ma Rasha ko kuma ya taba yi a baya, sai Trump ya ce ina jin ba a taba yi mani tambaya kan abu mai bada haushi kamar haka ba. Yau Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya da niyyar kafa dokar ta baci akalla a halin yanzu don ya samu damar gina katanga kan iyakar Amurka da Mexico, yana dai neman 'yan Democrat su amince da gina katangar. Wannan abu ne mai sauki, Trump ya gaya wa manema labarai a Fadar White House kafin ya tafi wani taron manoma a jihar New Orleans. Magajin garin birnin Gdansk na kasar Poland, Pavel Adamowicz, ya mutu sanadiyar ciwukan da ya ji bayan caka masa wuka da aka yi ranar Lahadi.
Masu haro da aka yi gaba daya shirin namu ya kawo ƙarshe, sai kuma go idan Allah ya kanmu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato biyar na safe kenan agogon Ghana. Zamar din ita Amina Buhari Auna da Titani gabatar da shirin, sai Julie Leathers Christian da ta hada shirin baki ɗayansa, da kuma injinin mu David Magnus Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.